والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا قارة جدة تقولي مع الله سبحانه وتعالى لما أرزق الله وانا غوري وانا مسلاتي ننور لكن دكي كافي لايفكم أبويا وانا رانا تا شابك ويربي الأول هجرة دبو دير دريبه داربين دشدا وانا daidai da 20 ga watan tara miladiya, kuma yadda kuka gani mana ya yi juma'a da mu ke mana la'asar kuma shi magarba mana gashi nan ya shirya tsaf zai mana lecture wanda kaɗan ne irinsu a cikin al'umma ko yau a area 10 a juma'a ina magana shi idan ka samu irin wannan damar kakai wasa da ita tayo wata kalmar ba za ka saka ji ta ba ta wuce to da haka muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan lokaci kuma ya ba malam damar zuwa malam sai dai ya kashe wa'ansu da shi a shigalin saboda wa'ansu amma suna nan bukin ake yi to mun gode wa Allah saka alkhairi sannan Allah ya yi wa malam lutsufi albarka rubuta littafi da ni na san iya sha biyu yau sai gashi sun kai 20 jama'a to da aka kai kokari kai ma ka samu sai ka abin nan wannan tafan kade ka haddace ba limamin anguwa ba ko limamin gari za ka iya zama insha Allah ta'ala Allah ya saka wa kowa da alkhairi kuma wanda suka zo daga nesa da wanda suka zo daga kusa duka mun tare ne saboda mu ƙara wa juna sani cikin abin da Allah ya albarkaci malam sananne ne wannan shine zuwan sa na biyu kuma yanzu a lecture da za a yi a nan za a yi a area 10 za a yi a zone 6 za a yi a prince and princess za a yi kuma a inai wurare da masallatai kusan 4 zuwa 5 Allah saka malam alkhairi Allah ya kara masa lafiya da tsawon rai yanzu karfe 7 za a yi lecture ta awa 1 sannan malam yana tafiya ma yana amsa tambayoyi saboda mutane sun san fadawa so in kana fatan ka da ka ajiye ta wanda take kamar shekara biyu tun malam da ya zai last da ya zo ya kusan shekara biyu dan cikin tuto so in kana da wata fatan ka da kake da ita to ga malam zan bada ka minti 30 in kuma karatu ya dadi so sai mu rage daga cikin tambayoyi daga cikin tambayoyi sai mu ainihin abin da in lokaci ya bamu zuwa 8 da rabi a ce an sallama kowa Allah subhanahu wataala ya samu lafiya akramakumullah
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
أرقام مدى زواء وانا مسلاتينا نور اليكين وانا يجي أبو أدب برنن أبو جا a wannan yammaci na 20 ga watan September ko kuma Satumba na shekara ta 2024 wanda ya daidai da ranar 16 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1446 kamar da malam Yahaya ya bayani mun taru domin yin lecture mai taken zunubai da tasirinsu a cikin al'umma wanda asali ina tunawa a shekara ta 2012 lokacin matsalolin Boko Haram sun fara da matsalolin rayuwa sun fara don haka sai matsalolin mutane suka yawaita sai muka fara yin lecture a Freedom Radio akan matsalolin da zunubai suke jawowa to kuma mun yi lecture daga baya sai muka ga ya kamata mu tattara ta a matsayin littafi kusan mun lakasa littafin Adda'u wa Dawa ko aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na ibn al-qayyim wanda ya rasu a shekara ta 751 shi muka lakkasa shi muka lakkasa sai muka rubuta littafin mu mai suna matsaloli guda 40 waɗanda zunubai suke jawowa kusan wannan rubutun da muka tattara guri guda yana daga cikin rubututtukan da ko ni ma idan na karanta na kan ji tasirin su a cikin rayuwata kusan da na sake karantawa ina ji ko ina fatan kowa da ke saurara da idan basira da wannan suke gaban mu da kuma waɗanda suke kallon mu ta kafafen sada zumunta indai mutum ya saurari yadda zunubai suke tasiri a rayuwa to yana da tabbacin rayuwarsa za ta canza. Na'am. A cikin wannan littafi mun tattara har matsaloli guda 5 ko kuma abubuwa guda 40 matsaloli guda 40 waɗanda zunubai yake jawowa amma insha Allah ba za mu wuce awa ɗayan da aka bamu ba don haka na tabbata za mu taɓa wasu daga ciki ne. Wanda yake so ya bi mu zai iya samun littafin a waje don ya bi mu wanda kuma bai samu mun ya samu lakcin duka ba daga baya zai iya bintata littafi. Abu na farko shi ne mai ake kira zunubi, mai ma'anar zunubi? Idan aka ce zunubi shi ne barin abin da Allah ya yi umarni da shi ko kuma aikata abin da Allah ya hana. Wannan a takaice shi ake kira zunubi. Mutumin da ka ga yana aikata zunubi to bai gama sanin Allah yadda ya kamata ko mai ilimin shi. Shi yasa gwargwadon yadda mutum ya san Allah gwargwadon yadda zai nisanci zunubi. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul nisa innamat tawbatu 'ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalati. Dan haka gwargwadon yadda ka san Allah gwargwadon yadda zaka nisanci zunubai. Gwargwadon yadda baka san Allah ba gwargwadon yadda zaka dinga zakewa zunubi. Duk wanda ya san Allah hakikanin sani ba zai je wa zunubai ba. Wani saurayi ya zo wajen Ibrahim bin Adama sai ya ce cewa da Ibrahim bin Adama yana so zai aikata zunubi. Sai Ibrahim bin Adama ya ce masa zaka iya aikata zunuban nan amma akwai sharuɗa guda 5. Sai ce to ya gaya masa su ne shi. Sai ce sharaɗin farko idan zaka aikata zunubi to ka fita daga ƙasar da Allah ya haka. Saboda haka sai saurayi ya ce to yanzu ina mutum zai je inda ba Allah ba ne ya halicci gurin. Sai ce to kai yanzu ba ka jin kunya ka saɓa wa Allah a ƙasar da ya halitta. Sai ce na biyu idan zaka saɓa wa Allah to ka daina cin arzikin shi. Sai ce to yanzu akwai abin da mutum zai ci a duniya wanda ba arziki ne daga Allah ba. Sai ce to kai ba ka jin kunyar kana cin arzikin Allah kana saba masa. Wani yanzu malai haya ya gayyato ni yana ɗaukar nauyin abinci na da masauki sai kuma kawai zo ni dura mai hasha. Kaga akwai matsala. To wanda yake aikata zunubi kamar irin haka ne. Allah kana cin arzikin Allah kana zaune a duniyar da ya halitta kuma kana yin abin da baya so. Sai ce sharaɗi na uku idan zaka saba wa Allah to ka goye inda ba zai ganka ba. Sai ce Allah ba abin da yake goya gare shi. Ce to kai yanzu baka jin kunya yana ganin ka kana saba mai. Sai ce sharaɗi na hudu idan ka saba wa Allah rana da kiyama haka zo za ka tafi da kai wuta ka ce ba za ka ba kai aljanna za ka. Sai ce ai mala'iku sun fi ƙarfi na. Sai ce sharaɗi na biyar idan ka saba wa Allah to rana alkiyama idan aka baka takardunka ka ce ba kai ka aikata ba. Sai sauran ya fashi da kuka yana cewa ainal kiramul katibun ainal kiramul katibun mana akwai manya manyan mala'iku wanda suke rubuta komai. To yanzu duk mutumin da zai aikata zunubi in dai yana tuna waɗannan abubuwan zai nisance su ko ya tuna ɗaya daga cikin waɗannan guda 5 ɗin zan tambaye su a ƙarshen lacca. Na'am. Zunubai suna jawo matsaloli da yawa a rayuwa amma ba kowa yake iya ganewa ba. ka gwada ka gani duk wata matsala ta same ka a rayuwa kai tunani zaka tuno wani zunubi da ka aikata a kusa ko a nesa daga cikin abubuwan da ba su jawo shi ne Allah yana haramta wa mutum samun ilimi mutanen mu da yawa idan suka zo haddace karatu in karatu ya gagare su babban abin da suke kawo shi ne suna kawo matsalolin rayuwa sai ce a yanzu akwai na magi akwai matsalolin rayuwa da sauransu da na dawa da sauransu wanda kuma hakikanin gaskiya waɗannan ba sa hana mutum ba sa hana mutum ya zamanto cewa ya kasa haddace abubuwa saboda idan kai nazarin talaucin sahabbai to zaka gane mu talauci ma labarin shi muke ji kuma duk a Najeriya ma babu talaka yanzu Abu Huraira waye san hadisai nawa Abu Huraira ya haddace duk wanda ya sani zan ba shi kyautar littafi masha Allah
dubu biyar da
a da wasu hadda wasu abubuwan da ke suwa fada hadisai nawa Abu Huraira ya haddace Abu Huraira ya haddace hadisai 5374
Allahu Akbar
hadisan da ya rawaito kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma fa ka duba ka gani Abu Huraira da yawa yakan waye gari ba shi ma da abin da zai ci saboda talauci Imam al-Bukhari ya haddace hadisai 300 amma kamar yadda ya faɗa saboda talauci hacciyawa ya ci
Allahu Akbar
Zabi ya kawo a cikin siyar alamin nubala ya kawo kissa Ibn Kharrash wanda yake cewa sharittu bauli 5 marrat kitabul hadith Allah billah yace so biyar yana shan fitsarin sa wajen neman ilimi amma duk da haka sai bai hadda
Allahu Akbar
mun yadda labarin talauci muke ji sai mun zo lacce hawa farashi da hanyoyin shawo kansa zan ƙara jin bayanin cikakke to idan ka kalla sai ka ga babban abin da yake sawa mutum ya zama cewa bai samu ilimi ba shi ne zunubai bari ku ji wata kissa gajeruwa akwai ɗaya daga cikin malaman musulunci Imam Shafi wanda kowa ya san shi yawancin mutane sun san Imam Shafi Imam Shafi ya je wajen Imam Malik nan da nan ya karbi muwatta ya haddace saboda haka Imam Malik sai ya mai nasiha sai ya ce masa inni ara anna Allah qad alqa fi qalbika nuran fala tutfihu bi zulmati al-ma'asi yace na ga alamar Allah ya jefa wani haske a zuciyarka kai kokari karka disasar da wannan hasken da duhun zinabai
Allahu
an ce Imam Shafi'i akwai sanna ya ji haddasa ta yi tangarda sai je ga malamin sokiwo sai wato yake cewa idan ai ka ta zinubai in ya inganta wasu suka ce tsoron wata mace kawai ya gani wannan ya sa ya ji tangarda a
haddace
Allah kuma ni na gwada in lokacin da muka fara koyarwa a jami'a hadda mu ta yi rauni
Allahu Akbar
Allah inda muka yi karatu ko mace ba ta shiga ba mu da mace ko ɗaya ma'aikaciya
na
to yanzu ka duba irin wannan ka gani idan dai iya kallon tsoron mace zai sa kai wannan yanzu ga kana a Abuja kana da waɗanda suke cinye su ma a waje take Imam al-Haramain al-Juwayni ya rasu a shekara ta 478 tun lokacin da mahaifinsa yake saurayi yake fatan ya samu ɗa malami saboda haka abu na farko da ya yi shi ne ya tara kuɗi na halal ya tattara kuɗi na halal bayan ya tara kuɗi na halal ya sa aka samo mai mace mai nagarta sai alƙawari da yake ce kar ta ci wani abu sai abin da ya kawo mata
na
abinci saboda ta ce zai ci shi ba in ta tashi haihuwa ta haifi yaro ba irin wanda yake fata ba haka yi ta ƙoƙari da ta samu ciki ya ƙara tsanantawa da ta haifi yaron yi alƙawari da ita ya ce kar ta yadda wata mace ko da kuskure ta ba wa yaron nono kamar da Ibn Kathir ya kawo a cikin littafin Al-Bidaya wa Nihaya wata rana sai aka samu kuskure kuskuren da aka samu shine Imam al-Haramain al-Juwayni yana jinjiri wata rana ya dinga kuka mahaifiyarsa kuma ta je ta nazo wa mahaifinsa abinci saboda haka sai wata mace makociyarsa tana shigowa sai ta ba shi nono baban da ya shigo ransa a bace ya daga yaron sama ya dinga danna cikin shi har sai da ya amayar da nonon nan yana cewa gara yaron ya mutu da nonon ya zauna a jikinsa me ne dalilinsa kawai shi ne ita matar da ta shayar da shi nonon ta shayar da shi nono ba izinin miji saboda idan mutum yana da mata nonon ta nonon shi ne kaga tunda ba da izinin mijinta ta shayar da nonon ba ya zama nonon haram
Da
haka sai da ya daddanna mai ciki har sai da ya tabbata nonon ya fita duka yana jinjiri kuma sai da Allah subhanahu wataala ya cika masa burin shi shi Imam al-Haramain al-Juwayni shine farkon wanda ya sa tubalin ilimin makasirin shari'a
Allah
shi ne farko duk wanda ya rubuta akan ilimin makasirin shari'a to ya amfana da Imam al-Haramain al-Juwayni shi wannan jinjirin sannan akwai littafin sa al-Burhan fi usulul fiqh yana daga cikin littattafai guda hudu wanda gaba ɗaya littattafan usul suke koma gare su sannan ilimin mazhabin Shafi'i dole sai an kirga shi su a takaice cikin misalan da suke da alaka da wannan a lokacin muna zuwa Riyadh karatu in lokacin muna Saudiya sama a digiri da masters idan aka yi hutu muka ga ne ka karatu yawa da dole in ka zuwa wajen manyan malamai saboda yawan manyan malaman Saudiya suna Riyadh
na'am
akwai wani malami mai kaifin hadda wanda ni wata ganin wanda yake da kaifin hadda irin tasa lokacin da muka je karatu wajen shi Allah ya masa rahama a shekara ta 2003 lokacin shekarar sa 77 amma wallahi malam ya haya kullun littattafai takwas ne yake koya zami al-muharrar wanda nake tuna zami al-muharrar zami zadil mustaqni zami mulhatil i'rab zami al-burhaniyya fi ilm al-fara'id zami as-saffariyya zami kitab at-tauhid zami at-tashil zami sunan at-tirmidhi takwas din ina ga su haka muke yi da shi kullum
masha Allah
muka je mallam abdullahi gadan kai ya je lecture ya je karatu waje gaban shira da muka koma a 2004 yadda ya gaba da duk karatu da yake bukata cikin sauki yake fitowa dama ba jojo ba ba komai zama yake yi kawai baya an ce ma shekararsa 17 rabon shi da nazari so dukkan mallam abdullahi gadan kai da ya ga irin yadda malamin ne yake karatu ya ce kai wannan malamin har da shi a goshi take saboda yadda ya ga kawai da ya fara karatu nan da ne yake zubowa to a takaice shi ne wannan malamin wanda har da shi a goshi take shi ne sai yake ba mu wani labari yace akwai wani malami a Riyadh yace in dai ya rukiya sai aljani ya fita kuma baya dawowa ba taba samun kuskure ba ma so in dai kana da ni aljani in ka kai mai shi wuyarta ya mai rukiya in dai ya mai rukiya ya rafi da shi saboda haka wannan yasa har sai da aka fara kokonto a kan shi akan anya ba wani kulumboto yake yi ba ya za a ce shi ba kuskure shikenan aka tara har da sarkin garin na Riyadh aka tafi gidan shi niyyar zargin shi ko bai wani aiki aka gano yana shi saboda haka da suka ce mai waye akai kai in dai kai ruki aljani sai ya fita kuma baya dawowa dama jaki yake hawa sai ce ku biyo ni da suka bi shi sai je nuna musu wata gonar shi yace iya abin da ya fito daga gonar nan shi nake ci in ci wani ni iri da wani duk abin da wani ya bani bana hansa
Allahu
saboda gudun shubha sai suka ce hauda kin ka kataji saboda sun gane sirrin
Allahu akbar
abubuwan suna da yawa akan yadda ilimi yadda zinubai suke haramta mutum samun ilimi daga ci akwai haramta mutum samun arziki idan kana aikata zinubi Allah zai iya toshe maka wata hanyar ta arziki kamar da yazo a hadisin Imam Ahmad innal abda la yuhramu ar-rizqu bi dhanbin yusibu.
Na'am.
Bawa ana iya haramta mai arziki saboda wani zulubi da ya aikata. Kaga ka je neman aiki ana neman mutum 20 sai sunan ka yazo ana 21. Kaga makotanka a kasuwanci suna cikiya ma kai ba. In kaga haka ka samu guri kai istighfari ko da kafa dubu ne.
Na'am.
Allah subhanahu wataala yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
Na'am.
Duk wanda yaji tsoron Allah, Allah zai sauƙaƙa masa lamarin shi. Kaga duk wanda yake saba Allah, Allah zai iya toshe masa. Shi yasa ka duba waɗanda suke aikata manyan zunubai da yawa kaga a talauci suke mutuwa, irin masu shan giyan nan da caca da sauransu, a talauci za a ga mutum ya mutu sai ɗan kaɗan waɗanda Allah yake musu talala. Zunubai suna iya sawa mutum ya samu kewa, akwai waɗanda za a ga kullum suna cikin kewa, ba zai iya karatun Qur'ani ba. Amma kullum sai ya ji BBC na safe da na hantsi da na rana da na dare, ba zai iya zama kuma shi shi kadai ba. Idan aka zo da labarin da yake nan ma sai ya aka ji ya wannan, in babu kuma zai ta buga waya ko da ba ta da amfani. To idan ka ga kana yawan samun kewa da yawa zunubai ne, ba za ka iya zama kai kadai ba, sai ka yi wani abu wanda ba zai amfani ka a lahira ba. Yana daga cikin matsalolin zunubai shi ne zunubai suna haddasa matsaloli tsakanin mutum da mutane. Wancan ya zage ka, wancan ya ci mutuncinka, kai da shi duka ba ku sani ba. Akwai wata kissa da Ibn al-Qayyim ya kawo wacce har yanzu kissar duk da na fi shekara 10 da karanta ta, amma har yanzu in na karanta ina mamaki. Wani mutum ne wani yake zage, sai yana duk tura mai ashir yana zage shi, sai ce mai dan tsaya, sai ya shiga gida sai istighfari ya kaskantar da kai ga Allah. Yana fitowa sai mutumin ya kasa zage shi, sai mutumin ya tambaye shi ce akai na kasa zage shi, sai ce tutu lillahi alladhi sallaka alayhi, sai ce na duba da Allah ne ya fara ka kai na, dama wata yan matsala ce ta hada mu da Allah, na je mun warware. Shi ne dalilin da ya sa da zaka iya duddura min a shar yanzu kuma ka kasa.
Na'am.
Kamar yadda aka rawaito daga Al-Fudail bin Iyad yake cewa inni la'asillaha fa ara zalika fi khuluqi dabbati wa mar'ati. Yace da yawa nakan yi saban Allah sai in ga tasirin saban adabiyun matata da dabiyun abun hawa na. Ka ga matarka kuna fada kuna tancacen baki, kai da ita ba ku san dalili ba. Kai da ita in kun yi nazari za ku ga ba wani babban abu ba ne. Wani lokacin wani zunubin ne, ko ka ga motarka kafareto ya samu ya toshe, nan da nan taya ta fashe, can ka jibi ma in ka je wajen mai gyaran ya ce an shan zo ba kamata tsiyaye. A dinga ganin matsaloli sun yi yawa, to wala wannan ma ka bincika ka duba hanya, ba wani virus da ya shigo a cikin mani wanda ya haddasa maka matsala tsakanin ka da Allah. Yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawo shi ne tawayar rayuwa, mana rayuwar mutum ta zama gajiyo.
Allahu
akbar. Alamai sun yi sabani me ake nufi da tawayar rayuwa, kamar da Ibn al-Qayyim ya kaito a cikin littafin al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i shafi. Akwai waɗanda suke ce hakikanin tawayar rayuwa ne, mana Allah zai iya maka budget ɗiri biyu in ka zama mutumin kirki malam Audu, to za ka shekara 80, in ka zama ɗan banza to a shekara 40 za a yanke ka. Wannan kuma fahimtar za a iya ƙarfafa ta da faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahmahu. Duk wanda yake tunanin yake fatan a yalwata mai arziki to ya sada zumunci, kaga wanda yake yin aikin lada yana iya yake so a yalwata mai arzikinsa a jinkirta mai wajen mutuwa to ya sada zumunci, kaga wanda yake yin aikin lada yana iya jawo ranka ya tsawo to ba yi ba sa sai yake ba na ki kuma ya sada ranka ya tsawo. Wasu malaman kuma suka ce a Allah zai kwashi albarkani, kamar da Ibn al-Qayyim ya faɗa akwai mutanen da sun shekara 100 a duniya amma hakikanin gaskiya shekarun su ba su wuce 20 ba
na'am
mana za ga tsoho dan shekara 80 amma hakikanin gaskiya bai fada bai wuce dan shekara 15 ba mana abin da ya amfana da shi a rayuwar shi da kirye shekara 15 gaba ɗaya abin ya koma a neman duniya da abin da ba shi da amfani sun ce duk wanda yake yin baccin awa 8 kullun
na
to idan ya shekara 60 a duniya yayi baccin shekara 20
na
idan mutum ya zamanto cewa cin abinci yana ci mai awa 1 mana na safe ya ci ma minti 20 na rana ya ci maka minti 20 na dare ma ya ci maka minti 20 to idan mutum ya shekara 60 yana cin abinci kuma yana ci mai awa 1 to zai zamanto cewa in dai har ya shekara 60 ya ci abinci ya ci shekara 5 idan mutum yana jiran awa 2 da mutane kullum don yi shekara 60 ya yi ya awa shekara 5 kuna lissafa don muka lissafa ya
fi sutura
27 idan mutum ya zamanto shiga banɗaki da wanka da sauransu yana ci mai awa 1 to shi ma yi shekara 60 zai zamanto cewa ya shiga banɗaki ya ci mai shekara 5 aikin gwamnati mutumin da yake tafiya aikin gwamnati daga ƙarfe 8 ya dawo ƙarfe 4 ya tafi 8 ya dawo ƙarfe 4 awa nawa kenan
8 ko
awa 8 kenan to in yi shekara 35 yana zuwa aikin gwamnati to shi ma aƙalla zai zamanto cewa iya wannan aikin gwamnatin a shekarunsa na rayuwa ya kace asabar da lahadi ya ci mai wajen shekara 8 nawa kenan in gona yake zuwa ma ya je safiya ya je yammaci to shi ma in dai yana awa 8 aƙalla ya ci wajen shekaru 8 a rayuwar shi nawa kenan na
38
da ragowar abubuwa in muka lissafa duka za mu je 50 yanzu in mutum yana yin sallah fa a ce kowace sallah kana ba ta minti 10 kaga minti 50 kenan a rana to idan kai sallah ta shekara 60 kwata-kwata abin da ka ba wa Allah shekara 1 da kaɗan layi bai kai shekara 2 ba in kana minti 50 ba yawanci ma wani yawan ma an yi minti 10 a sallah ba mu za a ce kamar su gaura mai mayi saboda ya daɗe to yanzu ina wanda suke yin WhatsApp da mayin
na'am
zai yi yanda da ne miliyan 1 a rana yan Allah a ko da haka ce ya miliyan 10 ma na ce da ma turfa ne ya ce ya gon ya yi miliyan 10 to kaga idan misali mayin yana ci mai shekara 5 yana ci mai awa 5 a rana
na'am
to ya kuke gani idan yin shekara 60 so za ka ga rayuwar da aka banza take tafiya saboda haka shi yasa kamar yadda ibn qayyim ya ce akwai wanda sun shekara 60 a duniya amma ba su ci shekara 10 ba a hakikali shekaru su yan shekara 10 ne saboda haka akwai malamin da a kowane da kuma sun yi shekaru yan kaɗan amma shekarunsu kuma ma Allah ya sa musu albarka yanzu Sheikh Abdulrahman Al-Afdali wanda ya wallafa wannan littafin na halari wanda muka fassara muka mai shi wannan shekara ne ya duniya ba ya sani a wanda ya faɗi daidai shi malam ba shi ne ɗaya a halarin malam ba ya shi
masha Allah
kwata-kwata Sheikh Abdulrahman Al-Afdali za ka faɗa ne ba ka halari
zai tsaye
amfani da shi da kuma a shi kwata-kwata in ka kasa shekarun sama ba su kusan ɗaya bisa uku 86 ne shi kwata-kwata Abdulrahman da aka yi shekara 33 ya yi kwata-kwata
Allahu Akbar
amma ka duba albarka to ga wata tambaya wannan sharhi ne da fassara 40 hadisi ita na koyi a duniya wanda ya rubuta wannan littafi banda shi ya rinka kai sun fi goma ya rubuta ya musu sanini da zibila suna wallo ma Allah akwai yanzu waɗannan wasu zulman da suke aikatawa na an kasha yi musu a cima ba su da zini ne kamar da aka ce idan mutum ya yi zini Allah zai mai ugu a zuciyarsa in ya tuba sai a ɗauke in bai tuba ba sai a ƙara wani ɗuba in ya ƙara yin wani zunubi in zuciyar kare ne ba zai ma taɓa da komai ba shi yasa yanzu za ka wani zai iya runguma mace a gabanka wani kuma da zai ɗan goge ta da kuskure sai ya kai dare yana yi sige baya wani idan zai sha wuri zai iya sha ya busa maka yakin wani kuma ko ta ba sigari ce ma sai ya koyi zai sha bambancin su shine wannan ya saba da zunubin ya daina ganin girman Allah. Wani aka ce mai matarka ba tana kan abubuwan da ba su dace ba kai mata nasiha. Ya ce a gaya mai aka ce a kai ka yi mata nasiha akwai abubuwan da take wanda ba su dace ba in a yi gaya mai ya ka ce mai su idan ta ce za ta dubai. Wajen abokinka da ke tafiya. Ice haka ne aka ce ne ce wallahi su ya rama. Aka ce mai haramun ne ba ce a an shi ma matan wancan tana kusan toshi sama ne da matan su ke kusan da wancan su ya rama. Idan kuka kalla a bayanansa duka ba magana ya faɗe ta ko ya mata nasiha ko kishi ya sa ya sake ta a cewa ya kawai su ya rama. Wallahi ina gaya maka kuma ba wani kalama ba ne. Kuma ba ta kwana don su yi Allah so ka ga me ya saba da zinubi wala wata kisa ko mai ban mamaki Allah ya ji dan wanda ya bare da in ya tuba
amin
wallahi mara zai ba ku mamaki wani mutum ya dawo daga haji sai da ji suna yin da abokin sa sai ce wallahi shi da yake haji ne yake fi shiran saboda gaskiya har shi shaidan mutumin sane sun saba saboda haka shi ya sa shi wallahi bai je shi ba bai je shi ba wallahi za ka yi mamaki Allah shi kuma wannan bakaro ne wallahi malam ya ce shi bai je jifar shaidan ba saboda mutumin sane sun saba da shi da haka duk ayyukan aiki ya yi amma shi ne bai je jifar shaidan ba yace kuma shi da ma an sani ba a biya mai hajjin nan ba dama wani ɗan ya yi shi ne biya mai akwai a hawa farashi zunubai suna jawa hawa farashi za mu yi bayani dalla-dalla in mun zuwa kai a rabta a hawa farashi amma dai a takaice kamar da imamul kurkudi ya fassara a littafin sa aljamiyoyi a kamun ƙur'an da ya zo yake fassara wannan ayat ta suratul rum zaharul fasadu fil barri wal bahr ila kasaba aidin nas sai ya ce hawa farashi ta bayyana saboda zirgar da mutane suke aikatawa zirgar suna raunar zuciya yanzu ma da aka kalla gaba ɗaya sahabban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce mai su 100 ne da kaɗan amma haka suka kutsa suka shiga indiya wajajen su indiya suka shigo afirka suka kukkutsa har suka hau kan ruwa su gaje suka yaƙi musulmai amma mu yanzu ka ga saboda suka yaƙi kafai suka shigar da su musulunci amma mu yanzu ka ga saboda raunin mu da zirban da muke aikatawa ko ƙasa ɗaya ba za mu iya kuɗewa ba duk yawan musulmai na duniya yanzu ba su yi kuɗe ƙasa ɗaya ba Falastin duk wannan fa da ake yaƙa ga sunan shekara nawa ana yaƙa samar ta kayan mu da su sai ya daya
subhanallah asani
dukkan da Isra'ila na inda kasashen musulmi za su ruguje ta cikin ɗan lokaci amma saboda raunin zuciya kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa rauni zai zo mana sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da yawa ne a lokacin ya ce ku ta mu ka usani sai mana taron zuciya ne amma ba shara
Allahu akbar
labanci da nasanci in mutum yana yawan aikata zunubai zai haɗu da wulaƙanci da kaskanci ko da a fili yana sa babban riga da manyan kaya to a zuciyar su yana jin tsanci Allah madaukakin sarki ya ce man kana yuridu izzata falillahi izzatu jami'a duk wanda yake san daukaka daukaka ga Allah ne
Allahu
akbar duk wanda yake saba wa Allah ya samu tsanci kuma yayin da wani yake cewa wannan balaga ne yake cewa raitu dunuba tumitul qulubi ya kace da wai suna kashe zuciya wa bani yurisu billa imanu
na
in ka dage akan aikata su ma za su haifar maka da kasance wa tarku dunubi hayatul qulub wa khayrun li nafsika isyanuha
Allahu akbar
barin sai da mai yana sa zuciya ka tarayu kuma abin da ya fi alkhairi shine ka saba wa zuciya zunubai suna hana da mutum aikata alkhairi
shine
yanzu abu ga wani sai iya yin whatsapp na awa biyu ya yi mayanin na awa goma
na
ya kalli labarai da ya saurari na BBC duka amma limamin wasu inda zai ja sallah minti 15 da shi kamar ya mayu ya mayu shi mutane yawa ne ba su iya zama a wa'azi na awa ɗaya kawai da kuka zo na kan
Allah
saboda su ce ta mutu yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa shi ne zunubai suna jawowa mutum ya shiga sunuwar Allah zunubai da yawa idan ka aikata akwai sunuwa a kansu
na'am
kaga Allah ya la'anci mai cin gaba da wanda ya rubuta da wanda ya yi shida Allah ya la'anci namijin da yake kama da ma Allah ya la'anci macen da take ƙara gashi da wacce ta nema ƙara ba Allah ya la'anci wanda ya tsine wa iyayen shi mara ta hanyar tsine wa wani Allah madaukakin sarki ya la'anci wanda ya ba wa ɗan bid'a gurin zama Allah ya la'anci ne ba da rashawa da wanda yake amsa a irin misalin nan da ake daga ɗan sanda a hanya ko soja a hanya ɗan zaro 500 ka bashi shawara wannan rashawa ce so kaga abubuwa da yawa Allah ya tsiye wanda yake aikata so in mutum yana aikata zunubai zai haɗu da wata tsinuwar ta Allah Allah ya nisa sai shiga Allah ya la'anci mai tsada da wacce ta nemi a yi mata tsada da sauransu fari da rashin ruwa fari da rashin ruwa shi ma zunubai ne su ija wanda yana daga cikin dalilan da ya sa wasu daga cikin magabata idan suka fita ruwan ruwa ba ma sa yin sallah istighfari kawai suke su dawo kamar yadda Allah ya faɗa a suratul Nuh إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا هذا هو النهاية الله يقول يبدع هو السماء في سقوة هاي الاستغفار akwai wata kissa da na karanta ne ban mamaki wacce wata rana Abdullahi bin Mubarak ya ɗaya daga cikin malamai masu kuɗi wasu ce yana daga cikin waɗanda suke supporting din Imam Malik ya tsaya a rayuwar shi da karatu da kuma karantarwa wata rana sun je roƙon ruwa suna safa da Marwa su fito roƙon Allah ruwa ba wani abu da su ga ni alamar ruwa kawai sai suka ga wani dagwado
sun
san dagwado sai yan samari ba su san dagwado
ba ya ku
sai ka san dagwado sai bayan mu da muka dan hawa 30 ba yawanci ya kasa da 30 ne ba su san ba Ta yi wa musu bayanin gwada. Gwado, tahu. Baru. So galibi Allah yana mu'amala da kai ne yadda kake mu'amala da shi wala haka kawai rayuwar ta
no
rayuwar mu tsakanin mu da Allah gurgudan yadda kake kyauta ta alaka da shi wala gurgudan yadda zaki mu'amala da shi
Allahu akbar
in dai ka kyauta ta je maka
Allahu akbar Allahu akbar asha Allah
ina da cewa wanda zunubai suke jawowa shi ne zunubai suna tafiyar da ni'imomi in dai kana cikin ni'ima to ka nisanci aikata zunubi Allah yana cewa suratu saba ko lakad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani anyami wa shimal kulu min rizqi rabbikum shukura kullu tayyibatin wa rabbul ghafur mutanen sama Allah ya ba su niyyar ko ta ina suna ci suna sha suna ci mai daɗi
to
so mu biyar su wani ta goma amma da suka saba Allah sai Allah ya juye ni mutu zo kina shi kamar da wani yake cewa idan kun tafi ni amma kin fara fa inna zunuba tuzibu ni'am in kana cikin ni'ima ka kiyaye ta saboda zulubai suna tafiyar da ni mu wa huwa bi ta'ati rabbil ibad Barakul ibadi shahidun nikam ka kiyaye iman nan taka ta hanyar ayyukan da Allah yake so kagana yawa wasu da kuke ganin su a cikin manyan riga da manyan jifatifai wala a rajala suke wasu sai sun sha ƙwayoyi ma suke iya bacci Allah musamman masu wanki saboda haka in mutum yana aikata zunubi Allah zai sa mai wata razana
Allah.
Take shi gaban ka yana faduwa. Wala malan kana matsar wasu masu din da wasu masu mulki sai ka gode wa Allah da yi ka tara. yanzu ana da wani mutum mai yawan shakka. Yana yin minti 20 a halala.
Eh.
Sai kan yi awa biyu a kamawa. Ba ta ga ce?
Ba cuta ba?
Na?
Cuta.
Wasu wasi.
Ba masu ruwa.
Ba masu ruwa. Kamarwa na ce ma. Ba bayan gida ba iya kamarwa. Yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa shi ne Allah ya haɗa ka da masu. Kaga ka dangarka ta rushe. Yaran ka yi rashin lafiya an tafi da wancan jamus ko na shirin hospital yadda ka ɗaya shi ma ya kanta. Alamun zuwa kawai ka zauna ka yi sinfari. Zunubai suna iya jawo wa mutum rashin lafiya. Ku sauraro wannan kissa da kyau har yanzu idan na tana ta tana ba ni so. Malaminmu ne har yanzu yana nan da rai Sheikh Muhammadu Muhtar Shehu. Yana daga cikin malaman da suke koyawa haramu a nan sosai.
Sallallahu alaihi wasallam.
Ya ce akwai wani ciwon ciki da yake damun su. An yi magani bai warke ba. Saboda haka likita ya ce ba zai warke ba dai shi dai bai gano magani. Yake irin bayan Allah nan ne ba irin ba.
Allahu akbar.
Ya ce ya zauna ya yi tunani ko akwai wani umarnin Allah da baya bi bai ci. Ya zauna ya yi tunani ko akwai wani abu da Allah ya hana wanda yake aikatawa bai tuna ba. Can sai ya tuna cewa akwai wasu raƙuma da baban shi ya ba shi ya kula da su. Sai maza tunda wani ya wakilta sai ya je ya ga ko a can aka samu bayan sun ya shigo. Ya ce da ya je sai ya samu cewa wanda yake kula da raƙumin baya ba shi abinci ya fi kamata. Ya ce yi wa mutumin nan faɗa, alama da za ku yi mamakin misali. Malamin mu ne na sun shafi kuma yana nan da raya. Ya ba da ita a karatunsa. Ya ce tun da aka koma ana ba raƙumin nan abinci ya fi kamata. Allah ya ɗauki mai ciwon cikin mai misali.
Allah.
Kun yi da wata rashin lafiyar ba asibiti suke zuwa bukatar zuwa ba. Ba wata rashin lafiyar ba sai ka je asibiti ba. Ka jarra ba wani ciwon ka ji a jikin ka kawai ka yi su bi bayan wallahi sai ya fi.
Allahu akbar.
Idan ku duba za ku gane muna cikin bala'i shi fa kaga wannan abin da ya faru bai ma san da shi ba. Kawai shugaban kasa ne yanzu ya sa ministan communication ya sa ministan land a rinka yin wani abu a ministry of land.
Ya sani ba.
Sai Allah ya jarabe shi da wata masifa. Ki ga na yi ba. Wala ka wanda zai nuna maka shugabanci da jagoranci bala'i ne. Saboda wannan yana nuna duk wani abu da ake yi a ƙarƙashin ka ko da sanin ka ko ba da sanin ka ba. Allah zai iya kama ka da wannan abu ko a duniya ko a lahira. Wallahi yace bai sake yin ciwon cikin ba. Ba kuɗi ba. Ba mutum ba. Yana daga cikin matsalolin da zunubai suke jawowa shi ne zunubai suna jawowa mutum ya kasa cika da kalmar shahada. In mutum yana yawan aikata zunubai ba zai iya cika da kalmar shahada ba. Shi yasa Saddam Hussein wasu suna yawan zarginsa da abubuwa na kurakurai har a aƙida. Amma abin da nake ce musu lokacin muna tambaya haka kashe shi. Idan wasu kai idan da kuna zargin shi wala ku biya. Idan musu wala cika da kalma shahada ba karawa yake bari a mutuwa. Kai mutum nawa ka taɓa gani za su mutu sun cika da kalma shahada.
Allahu akbar.
Shi sai da ya guda biyu ya rage.
Allahu
akbar. Yayi biyu ta uku suka shaƙi shi. Dama da ya biya ne. Idan mutum yana aikata zunubai ba zai cika da kalmar shahada ba kamar yadda Ibnu Qayyim ya kawo a cikin littafinsa Ijabul Kafi. Ya ce akwai wanda da ya zo mutu aka ce mai yi kalmar shahada sai ya kama riyawa ka. akwai ɗan kasuwa kuma da aka ce mai kalmar shahada sai ya dinga cewa kai wannan hajjin za a samu kuɗi da ita, kai wannan kwastomar zai yi mana ciniki da haka ya cika. Wani yake ce mun akwai wani ɗan sanda yake ba shi labari, ya ce abokinsa ne ɗan sanda aka ce mai yana gargara mutuwa zai mutu, don haka da Allah ya maza maza ya je saboda su sallama, inda an sanda ya fara yana zuwa sai ya lasana mai kalmar shahada sai ya ji ya fara. A ɗan manzan nan ba mutuwa ne saboda shi ya san yana aikata zunubai, don haka ya san ba zai iya cika da kalmar shahada ba kuma za ya bi mutuwa, ya tashi daga ciwon gina kun gane kinsa kawai shi tun da ya je su yi sallama abinda kawai ya gwada shi ya kalmar shahada ya gwada gawa tun da ya ji ya faɗa kawai ya tashi ya taɓa abin shi ya ce wannan lokacin mutuwa shi ne. Kuma a yi da ya tunanin abinda ya faru kenan bai mutu ba a lokacin. Yana da cewa wanda zunubai suke jawowa shi ne zunubai suna jawo ƙuncin zuciya da ji damuwa koyaushe damuwa. Yawan mutane idan suka mana tambaya suka ce suna yawan jin damuwa a zuciyarsu abin da muke ce musu shi ne su yawaita istighfari. Sannan mutum ya duba ko akwai wani abu da ya faru tsakaninsa da Allah. Zunubai suna musu ayyukan alkhairi. Abu na 27 kenan a shafi na 48 da shi da kai. Kamar yadda nake fara ba dole sai mutum ya rubuta ba, kuma ba zai iya karanta duka ba, amma dai akwai littafin a waje mutum zai iya samu biyu ya ƙara kowa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa da sahabban sa wai mutum ya ce. Ce mutum ya ce a cikin shi ne wanda bai da kuɗi. Ce a matsayaci shi ne wanda zai zuwa ranar kiyama ba sallah ba ya zakka ba haji kuma sai a samu ya zalunci wancan ya ci naman wancan sai a ɗebi kyawawan ayyukansa sai a ba wancan. Yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawo shi ne rashin amsa addu'a. A hadisi na 10:40 hadisi dukkan san hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani mutum wanda ki kita da hannu yana addu'a amma kuma mat'amuhu
haram,
abincin shi haram ne, wa mashrabuhu
haram,
haram abincin sa haram ne, abincin sa haram ne, abun da ya sa sutura haram ne. To sai na ra'a amsa masa duk da kuma yayi ladabban addu'a na farko a tafiya ya ce yana daga cikin wuraren amsa addu'a, na biyu ash'as akbar kayan ka butu-butu, Allah yana so ya ga ka butu-butu kisa ko ranar Arafa ba a so kai kwalliya, na ga wani zai ce canza harami ranar Arafa zai ce mai kama haramin ka ka zo yin zafara a cire ka, inda Allah zai kalli mutane ya yi alfahari ya ci ara sai sun zo mutu-mutu. To kaga shi ya je mutu-mutun da shi kuma ya ɗaga hannu shi ma yana daga cikin abubuwan da suke sa a amshi addu'a kamar yadda ya zo a hadisi. Sannan kuma ga shi ya amfani da kalmar rab wanda yana daga cikin abubuwan da suke sa amsa addu'a, shi sa na ba su amfani rabbi la tadharni fardan wa anta khairul wariithin
rabbana zalamna
rabbana zalamna anfusana rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zarin abubuwan da yawa. Yana daga cikin abubuwan da suke zunubai suke jawowa shi ne zunubai suna tafiyar da albarkar dukiya. Kakanninmu na da sun ce mana da ko ba a sa taki ba masara da dawa suna yi
sosai ko
sakanin kowa na yi ma amma yanzu ba a jarabar shuka masara
sai da taki.
So kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara a suratul a'raf walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatana alaihim barakatun min as-sama'i wal ardh inda mutanen al'ayyaki da su yi bayi da sai mun buɗe musu fisik suwa Allah da sai mun buɗe musu albarka tutar sama da ƙasa. To yanzu albarka yadda albarka ta yi idan ka so abin cika kai gida na za ka nan da ne ke karewa
to sai
kace ne ya ne wai abin cina har ya kare suka ci jayin ba ma rayuwa ka bala suka ce zuwa albarka ba yana da dawai to kaga wato duk wannan yana da shi tasirin zirbai yana da shi tasirin da zirbai suke yi shi ne zirbai suna jawo yawaitar mace-mace yanzu ba ka kula da kawo da Facebook inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nan da nan wani ya mutu wani ya mutu akwai hadisi da na karanta mai ban su wanda na kashi a ƙarƙashin wannan gabar ta 30 ne shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai albasha ɗaya ta a cikin al'umma to mutuwa za ta yi wani shi ne abin da yake kawo ne yanzu zinacen da ake a jami'o'i da Senegal Strait da sauransu iyakacin su sun kai a halakar da duniya
na
isa mutuwa yanzu mutuwa ma ta zama mai sauƙi ya za a yi da iyaye din nan suke zama su yi ya'yan sosai an na mutane kaza an na mutane kaza sun rage saboda mutuwa yanzu ta zama ikon ta zama na hada irin mu ba su cika mutuwa ba masu shekarun mu Allah amma yanzu su iri da wani da irin mu da irin yan shekara 70 yanzu dai yadda muke jin tsoron mutuwa iri da yanzu amma da masu shekarun mu ba ka cika ma jin tsoron mutuwa ba saboda ka san ma lokacin ka ne ba
dan saurara
amma yanzu iri da wani wallahi ta zama ikon yanzu ko abokanmu da muka yi diploma da su sannan da na zauna na lissafa mu ko waɗanda muka gama diploma mu 46 ne amma goma su mutu yanzu ka kalla a shekaruna mutum goma su mutu kuma kwata-kwata ba a 2000 ne muka gama diploma amma zuwa yanzu har mutum goma su mutu
shekara 24
eh amma mu 46 akwai wata tafiya da muka yi na ɗebo wasu makaji saffata da su ɗan wani da abokan arziki wani an muka gaba da su saffata shi ko mai daɗe ba 2016 ne ko shi da makaji saffata nan suka raka ne lacca dama gani bi ne ba Abuja ya zo ba in zan je lacca na ɗan 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 ɗan
ɗan
ɗan
ɗan ɗan ɗan
ɗan
ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan
wa'amala saura mu biyar
shida
a mu shida lokacin da uku suka tafi shi na hudu bara shi ne ke ce mai kagani to yanzu saura uku ka sani balayi da abu kula ya tsallake ce wa mishi balayi shi ma haka kawai yanzu kawai wani zai tafi kama ya ce da Allah zai bi shi za su je su zai ɗanyi wata fariya ko awa ɗaya da ya shiga mutu
a kai
ya ce so ka gane haka al'amura suke tafiya biyu arzikin suka biyu kuma suka mutu a
shekara
to haka mutuwar take yanzu da saukin gaske saɓani tsakanin masoya dan ma akwai hadisi ya ban tsoro a nan sassan ya ce duk masoyan da ka ga sun saba suna soyayya suka saba da juna to zai zama zaman ɗaya daga cikin su ne jawa daga cikin shirin zirwai shi ne zirwai suna Allah ka samu da juna
na
in ya kaga mutum yana aikata zirwai kamar da suke hakinci ba to zai yi kuma gida ne kuke makotaka ka sai da gida ka sai wani wajen saboda in ba haka ba in wata musiba ta gangaro za ta shafi ka shi yasa kamar yadda mai yaran ya ce in an yi kula fasikan sai ya ce ne
ba ya ji wuri
da wani sai dai in ya zama ba su iya wata ba ka ƙaura shi mai so idan su dubai suna zuwa za su shafi hawa da yau shi yasa kamar yadda ɗaya daga cikin iyayenmu ne ya ce a nan hari ko fiye da sanuwa yanzu za mu halaka ko da akwai mana da ta a cikin sa'am sa sallam yace idan ka fara
Allah
ina da cewa wanda zunubai suke jawo shi ne kaga mutum ya ci mutuncin kowa da ya taka kowa ya wuce wannan ma jinabai alama ce ta rashin arziki lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suke shiga aljanna mutane ne masu tushen zuciya sai yadda za a ga mutum zuciyar shi a tsekace ba da tausayin kowa kuma zai iya taka kowa kowa to da wahala ba wasu zunubai ne suka yi wannan shi rashin tsoro da rashin aminci. Allah ne masani wasu sun ce haku tuna boko haram akwai wani zaidi da aka aikata ya jawo
Allahu akbar.
So duk lokacin da ya zama to cewa mutane suka saba wa Allah to wannan yana jawowa su rasa aminci shi yasa kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa a surar Isra'a da suratul Nahl Allah ya ce wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amilatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi al-umillah fa'adaka Allahu libasa al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un suna cikin aminci da suka saba Allah Allah ya dauke aminci a surat as-sab'a kuma Allah ya ce fa'arahu fa'arsalna alayhim saylan alim وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَدْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ amma da suka saba Allah fa qalu rabbana ba'id baina asfalina fa ja'alnahu hali wa mazzaqnahum kullu mumazzaq inde ka yi kalkara kana jin wannan kullu mumazzaq din ka ta yi bala'i ka ba kaga ni Allah ce inda fi dalika la ayati li kulli sabari shakur mana muka kike ta su shi ne mai rawa mazzaqnahum kullu mumazzaq muka kike ta su iya kike ta
kullum
mai sa. Ina da cewa zunubai suke jawo shi ke zunubai suna rauna da imani. In kana aikata zunubi imaninka zai yi rauni. Wato ba za ka gane cewa imanin mutum zai yi rauni ba, kawai ko ki dina fassunan ka gane, za ka fassara min da Hausa suke cewa mutum bai da imani. Da irin yadda za su ce ka ka duk abin da ka mallaka, kai ka san in mutum ba zunubi ya mai kanta ba, ke kamata cikin ta musulmi ya kawo.
Gaskiya.
Akwai wani dattijo a shinkafa kusan ɗaukar cewa ya yi. Yara biyu ya mallaka maza waɗanda suke taimaka mai a rayuwar shi. Kuma ake ke da nafin ɗin su. Aka ce ga kuɗi shi wanda akwai da kowai. Sai haƙuri. Suka ce sai ya kama yau. Ya je ya siyar da gidan shi. Ya kai musu. Yana kai musu suka turo mai gawa wasu ne da suka ce su mara ga sun kashe su.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Abu ne shi ne rashin imani.
Inna lillahi.
Shi sa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba yadda za a yi mutum ya sata yana da imani.
Na'am.
Da na ce abubuwan da zunubai suke jawowa don mu ƙara ko guda biyu shi ne zunubai suna kai mutum wuta. Ana fili yake.
Na'am.
Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na haifu da ƙarya saboda ƙarya tana kai mutum zuwa ga ajiyarci, ajiyarci yana kai mutum zuwa wuta. Mutum ba zai bushe ba yana aikata ƙarya sai an kuma da shi a wajen hannu makaici. A bar ƙarshe da daga shi lafiya saboda lokacin da aka bani ya cika shi ne damuwa da baƙin ciki. Ibn Sirin ya ce na taɓa shiga wata damuwa sai na tuno wani zurfi sai na tuno cewa wani zurfi ne da na aikata shekaru 40 da suka wuce. Idan zurfin da ya aikata kamar da ya zo a wasu wayan wani ne ya ga ya ci ba shi ya yi ban da wannan ya ce kawai wani ya cika cin ba shi yin shi ma bayan shekaru 40 Allah ya jarabe shi da cin ba shi ya aka kulle shi. Da ce wannan zunubin shekaru 40 ne da suka wuce. A ƙarshe idan muka yi nazarin abin da ya gabata za mu fahimci cewa karancin dace ba da lokaci a ayyukan kawai haramta wa mutum samun ilimi shiga damuwa da buɗe ciki bisa cewar ambato balzantar ra'ayi rashin samun amsuwar addu'a kwashe albarkar rayuwa kekashewar zuciya shiga cikin ƙasƙanci da kuskuren rayuwa samun kewa da kuncin zuciya jarabtuwa da abokan banza da ɗoyuwar gaskiya dukkansu suna haihuwa ne daga saɓon Allah kuma da kuma gafara daga ambatonsa. To babban abu da mutum zai shi ne masifa da ta same shi tun wani zai yi da masa za ma da sai ya rai Allah ya sani duk da ni na rubuta littafin nan Allah ya ji da muke karatu da ciki ya yi sanyi sosai kuma abin da muka karanta ne kai rabin abin da muka rubuta a cikin wannan littafin ba saboda haka magana ta tsakani da Allah yawan waɗannan lantuci da wannan karatun akwai buƙatar yawan maimaita su cikin bishi a ɗinkiyarsa kamar yadda muka faɗa duka abin da muka karanta mun ciro shi ne daga littafinmu mai suna matsaloli guda 40 waɗannan sai suke jawowa wanda yake so ya ƙarasa ganin ragowa zai iya neman littafin a waje waɗanda muka karanta ba su wuce rabi ba kuma rabin kudin tsafar misali Allah ya bamu da cewa Allah ya saka wa malam ya haya da alkhairi zuwa da suka taimaka wajen tabbatuwar wannan lakshar. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.